أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. أباين قيسوا أتى الدين المسلم تي الله سبحانه وتعالى ليكن سادك الدراء والساء كيشيانونا منا وانا رانا من البركة رانا الجمعة عند يومنا شاتكوس قواتن شاتايا شيني واتن ذو القعدة إجراتا النبي صلى الله عليه وسلم دبو تيادة اليهود الأربعين لأوكو domin ci gaba da karatun tafsira alqur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan masallaci na ƴan haya a cikin wannan gari namu na Jega. Muna roƙon Allah ta'ala kai mana gudunmuwa a yau insha Allah za mu shiga sabon sura. Ita ce sura ta 55 daga cikin jerin surorin Al-Qur'ani mai girma, sura 114. Ita ce suratul Rahman. Wannan sura, kamar yadda mun ka ambata, ita ce sura ta 55 inda tana da kalma 351 inda take da harafi 1657. Wannan sura an ambace ta da wannan suna mai albarka daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki, shine Ar-Rahman. Wa ambace ta da wannan suna na Allah mai rahama saboda farkonta an bude ta da wannan suna daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke masu kyawu. Sannan wannan suna da aka ambaci wannan suna da sura da shi aka ce da ita suratul Rahman, ya tizgo a cikin maganganun sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Hadithin da Imamu Tirmizi ya ruwaito daga Jabir sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam, Jabir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya fito ala ashabihi, ya fito masahabbansa, faqara alaihim suratul Rahman. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karanta ga waɗannan sahabbai wannan sura ta Allah mai rahama. Jabir yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta masahabbai wannan sura ta Ar-Rahman min awwaliha ila akhiriha, ya karanta ta tun daga farkonta har ƙarshenta. Annabi na karantawa, Jabir yace fasakatu, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake karantawa sahabbai suka yi shiru. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqad qara'atuha 'ala al-jinni laylatul jinn, manzo Allah yake na karanta wannan sura ta Rahman laylatul jinn wannan dare na aljannu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ya hadu da wadancan aljannun lokacin da ya karanta alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na karanta musu wannan sura saboda haka sun kasance mafi kyawun mai da zance lokacin da nake karantawa daga gare ku. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da na karanta wannan sura ga aljanu, manzo Allah yace duk lokacin da ni zo akan kalmar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, da waɗanne irin ni'imomi na ubangijinku kuke ƙaryatawa, annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai aljanu su ce ya ubangiji babu wani abu daga cikin ni'imomi na ubangijinka waɗanda muke ƙaryatawa, falakal hamd, ya Allah gare ka godiya take. Saboda haka ku da kuka yi shiru kun ga su aljanu sun yi ku kyautawan bayar da ansa lokacin da na karanta wannan sura gare su. Wannan mahallin shahid a cikin wannan asar daga Jabir sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya karanta gare su suratul rahman, kaga wannan sura ya shigo a cikin maganganu na sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan sura makkiya an saukar da ita ne a garin Makka. Idan aka ce sura makkiya kun sani wanda anka saukar kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga Makka zuwa Madina. Koda ba cikin garin Makka aka saukar da ita ba, koda a wani wuri anka saukar da ita, in dai kafin hijira ne to sai a ce da ita makkiya. Wato sama arusul Qur'an, kuma ana ambatonta amaryar Qur'ani wannan sura mai albarka, ko a ce angon Al-Qur'ani. Wa hiya sittun aw thamanu wa sab'una aya, kuma wannan sura ta Rahman tana da ayoyi 76 ko ayoyi 78. Wa mawdu'iha ar-ra'isi, bagiranta take jagoranci, abinda aka kawo labarai na wannan sura, abinda za ta yi mai da hankali a kai, ta'addudu ala'illahi li'ibadi duniyan wa ukhra. Wannan sura abinda a jagora wanda ta yi mai da hankali a kai shi ne za ta ƙididdiga muna, za ta lisa muna ni'imomin Allah maɗaukakin sarki lil'ibadi, ni'imomin da Allah ya gabayu, ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi gare mu duniyan wa ukhra, ni'imomi na duniya sannan kuma da ni'imomi na lahira. Shi babban abin da wannan sura za ta karantar da mu, za ta dinga ambata muna manya-manyan ni'imomi waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya su, ya tanada su ga bayansa a nan gidan duniya kafin mu koma a gaban Allah ranar tashin alkiyama. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan ni'imomi waɗanda Allah ta'ala zai ambata muna cikin wannan sura, muna roƙonka ya Allah ka taimake mu mu yi godiya a kan waɗannan ni'imomi da ka yi muna. To mu taimaki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. da suna Allah mai rahama mai jin kai, Allah ta'ala ya ce Ar-Rahman, Allah wanda yake mai rahama. Kamar yadda muka ambata, wannan kalma ta Ar-Rahman tana daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke kyautawa, waɗanda suke Allah ta'ala yana da sunaye 99 waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisi yake cewa man ahsaha dakhala aljanna, duk wanda ya tsare waɗannan sunayen haddace su ya kiyaye su ya yi aiki da abinda wannan sunayen suke ɗauke da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya shige aljanna. To kaga waɗannan sunayen da kace Allahu Nabiyu Ar-Rahman, Allah mai rahama. To kuma kun ga Allah ta'ala ya buɗe wannan sura mai albarka da wannan suna na Ar-Rahman don ni, don Allah shi nuna mana duk abin da zai zo bayan wannan kalma ta Ar-Rahman to yana daga cikin ni'imomi na Allah maɗaukakin sarki. Saboda haka sai ya fara da Ar-Rahman, Allah mai rahama. Kaga sai malam ya ce in ka koma wajen malaman harshen Larabci sai su ce wannan mubtada'un, wannan mubtada ne. Mun sa ka'idar Larabci akwai mubtada, akwai khabarin mubtada, abinda an ka fara magana da shi, sa'annan kuma da labarin mubtada. Tun ga nahwu in ka karanta an-nahwu al-wadi al-juz' al-awwal ya karantar da kai abinda ake ce mubtada da khabarin mubtada. Ai yake kawo misali kamar a ce ash-shamsu tali'atun, ko kaga idan ka ce ash-shamsu rana, kaga shine mubtada. Duk lokacin da aka samu mubtada, magana ba ta cika sai an samu labarin mubtada ne. Kaga da kace ash-shamsu rana, ai magana ba ta cika ba. Lokacin da kace rana sai ka yi shiru, kaga mai sauraron ka yana jira ya ji mi rana ta yi, shin rana faɗuwa ta yi, rana ƙullowa ta yi, rana zafi ta yi, rana sanyi ta yi, kaga yana sauraron ka. Kaga can shi mai nahawa yake cewa ash-shamsu tali'atun, yace rana mai kuduwa, ai kaga magana ta cika ko ba haka ba? To Ar-Rahman, Allah mai rahama, kaga kana sauraron wani abu. To shine nan malam yace mubtada'un wa khabaruhu ma'dhuf, labarin shi mubtada an share shi kai zaka kaddara shi, ai rabbuna, kaga Ar-Rahmanu rabbuna. Da kace Ar-Rahman, Allah mai rahama, kaga ana sauraron wani abu. To shine an ka share kai zaka kaddara shi, sai ka ce Ar-Rahmanu rabbuna, Allah mai rahama, sai ka ce shi ne Ubangijinmu. Magana ta cika ko ba ta cika ba? Kaga ta cika. Wannan wasu ƙawa'id ne waɗanda su za su taimaka ma wajen abin da ya shafi fahimtar ma'anonin Alƙur'ani mai girma. Tunda dama shi Alƙur'ani an saukar da shi ne da harshen Larabci. Allah ta'ala ya ce nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin, Allah ya ce bilisanin arabiyyin mubin, Allah shi ya saukar da wannan Alƙur'ani ta hannun ar-ruhul amin, ruhi amintacce shine mala'ika Jibril. Sai Allah ya ce ala qalbika, ga zuciyarka kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kuma Allah ya saukar ma da Alƙur'ani litakuna min al-munzirin, dan ka kasance daga cikin masu gargadi. Sai Allah ya ce bilisanin arabiyyin mubin, kuma an saukar da shi ne da harshen Larabci wanda yake mai bayani daki-daki filla-filla. Saboda haka idan ka samu tafsirin al-libab fi ulumil kitab, lokacin da ya zo a kan bayanin wannan kalma ta Ar-Rahman, ya ce in ka koma wajen malaman harshen Larabci yana da huskoki kusan guda uku. Waɗannan huskokin guda uku a nan mala a cikin tafsiri ya ambaci guda biyu daga cikin waɗannan uku din. Wannan kamar yadda malam ya ambata cewa Ar-Rahman zai kasance khabarinsa an share shi, kai ne za ka kaddara shi, ko ya kasance shi Ar-Rahman din ya zama shi ne khabarin mubtada, mubtada din kai za ka tsaka shi, sai ka ce ni, sai ka ce Allahu Ar-Rahman, Allah shi ne mai rahama, kaga mubtada din kai ka kaddara shi, kaga Allahu ai babu sha'ani, kaga kai za ka kaddara shi, kaga lokacin da ka ce Allahu, Allah kaga ana sauraron me Allah yayi, sai ka ce Ar-Rahman, ai shi ne mai rahama, kaga magana ta cika ko bata cika ba, kaga ko dai ya kasance Ar-Rahman ya zama mubtada, khabarin mubtada an share shi, kai za ka kaɗa shi ka zo da shi, sai ka ce Ar-Rahmanu Rabbuna, ko ya kasance shi Ar-Rahmanu ɗaya ya zama khabarin shi Allah barin mubtada ɗin, ya zama khabarin kai ne za ka zo da shi, sai ka ce mi, sai ka ce Allahu Rabbuna, sai ka ce Allahu kenan Ar-Rahman, Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda yake mai rahama, ko ka ce Ar-Rahmanu Rabbuna, Allah mai rahama shi ne Ubangijinmu. Ina fata an gane. To shi na nan malam ya ce au khabaruhu, ko ya kasance labarin mubtada ɗin da ka ce Ar-Rahman, Allah mai rahama, babu buƙata kenan ka ƙaddara shi khabarin mubtada ko ka ƙaddara shi mubtada ɗin, ya kasance duk waɗancan ƙa'idodi na malaman nahwu ya zanka aje su, babu waɗannan, ya zan labarin mubtada gashi nan gaba. Ar-Rahman da ka ce Allah mai rahama, sai ka ce allama al-Qur'an, shi ne wanda ya sanar da ni, ya sanar da wanda ya so al-Qur'ani, kaga allama man sha al-Qur'an, Allah mai rahama shi ne wanda ya sanar da wanda ya so al-Qur'ani, ai allama jibrila, ka gani ko, Ar-Rahman allama jibrila al-Qur'an, Allah mai rahama shi ne wanda ya sanar da mala'ika jibril wannan al-Qur'ani, au Muhammadan sallallahu alaihi wa sallama, ko ko Allah mai rahama shi ne wanda ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wannan al-Qur'ani, au al-insan, ko Allah maɗaukakin sarki shi ne wanda ya sanar da mutum al-Qur'ani. Kun ga dai kamar yadda muka sani cewa wannan al-Qur'ani mai girma zance ne na Allah, kuma sai da aka bi matakai matakai kafin al-Qur'ani ya zo ga hannunmu, ya zo ga shi ga hannunmu muna karanta shi, ba mu ne muka je wajen Allah maɗaukakin sarki muka karɓa al-Qur'ani ba, kuma ba mu yi rayuwa da wanda an ka saukan mu al-Qur'anin ba, shi ne wa, shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma kuma ga shi ga hannunmu a yau muna karantawa kamar yadda an ka saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan ka diba al-Qur'ani yana da tanazzulat, matakai matakai waɗanda an ka bi kafin ya zo gare mu, kusan mataki guda uku. Al-Qur'ani dai magana Allah ce, kaga daga Allah yake, to kai ya kawo gare mu daga Allah, sai da Allah ta'ala tattara al-Qur'ani a cikin Allahul Mahfuz, allo tsarari, wanda Allahul Mahfuz allo ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya halitta ya samar da shi tun lokacin da Allah ta'ala ya halicci duniya, kuma a cikinsa ne Allah ta'ala ya tattara dukkanin komai, ma kana wa ma sayakunu ila yawmil qiyama, duk abin da ya kasance da abin da zai kasance har alkiyama ta tashi, to yana cikin Allahul Mahfuz, to alqur'ani a ciki yake, shine Allah ya ce bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz, Allah ya ce a wannan abin karatu ne mai girma mai daraja mai matsayi, Allah ce fi lawhil mahfuz, yana cikin allo wanda yake tsarari, Allahul Mahfuz huna shine alqur'ani.
to kaga kasancewa alqur'ani daga Allah zuwa lauhul mahfuz ba wanda ya san wannan lokaci in ba Allah madaukakin sarki ba ba wanda ya sani in ba Allah ba sai waɗanda Allah ta'ala ya tsinka da su akan wannan amma dai Allah madaukakin sarki bai muna bayani ba kuma bai gaya muna ba to kun ga alqur'ani daga Allah zuwa lauhul mahfuz to daga lauhul mahfuz mataki na biyu zuwa baitul izza wannan baitul izza daki na wanda yake na girma wanda Allah ya tanada yana nan saman duniya to daga can Allah yayi umurni aka kwashe alqur'ani baki daya daga suratul fatiha zuwa suratul nas aka kawo shi a baitul izza nan saman duniya a cikin watan ramadan a cikin kuma daren lailatul qadr shine Allah ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna anzalnahu fi lailatul qadr kaga daren lailatul qadr ai shine lailatul mubaraka ne daren lailatul qadr kuma ana samu ne a cikin ni a cikin watan ramadan الله تعالى في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يكون شيء أما أنا شو أن سوكد القرآن أتكن وتر رمضان أتكن در الليلة القدر ليلة القدر شيء ليلة مباركة كما در الليلة القدر أي با أسام سيدي سيمي في أتكن وتر رمضان تو الله تعالى ياسا an ciro alqur'ani daga lawul mahfuz zuwa ga baitul izza fi sama'id dunya a cikin watan ramadan a cikin daren lailatul qadr to kun ga wannan shine mataki na biyu sai mataki na uku sai Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta yi mala'ika jibril a cikin shekaru 23 a cikin shekaru 23 domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shekara 13 a garin makka Allah yana saukar masa da wahayi bayan ya yi hijira ya zo madina ya yi shekara 10 kuma ana saukar masa da wahayi saboda haka ga shekara 13 ga shekara 10 su za su baka shekara 23 dama ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara 40 a duniya kaga 23 ga 40 su za su baka shekara 63 su annabi sallallahu alaihi wasallam ya a duniya ya koma ga Allah to saboda haka a cikin waɗannan shekaruna aka saukar da alqur'ani ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shine Allah ta'ala ya gaya muna nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin saboda haka in kun gadi ba alqur'ani kenan yana da waɗanga matakan guda uku daga Allah zuwa lawul mahfuz daga lawul mahfuz ila baitul izza daga baitul izza ila annabi sallallahu alaihi wasallama shi ko manzo Allah sai ya karantar da sahabbai ko ba haka ba sahabbai sun ga karantar da tabi'ai tabi'ai sun ga karantar da tabi'ut tabi'ina tabi'ut tabi'ina sun ga karantar da waɗanda sun ka biyo baya haka dai abin jilin bada jilin ila yaumina hadha ila yaumil qiyama saboda haka in kana zuwa musamman wurare waɗanda sun ka ci gaba ta bangaren abin da ya shahi ba ilimi muhimmanci za ga duk wani da za a cewa gashi makaranci alqur'ani na wanda ya shahara a duniya za ka iske cewa yana da ijazar karatu har zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan raddul azhan da muke karanta na Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi in ka karanta muqaddimar wannan tafsiri za ga Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi yace na rubuta wannan tafsiri kuma qira'ar da nake amfani da ita wajen fassara wannan tafsiri ita ce qira'a Hafs yace daga malami na wani wani balarabe na mutumin kasar Nisra wanda Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi ya karanta alqur'ani gare sa wanda yake shi ko ya bai ijazar karatu wanda wannan malamin nahi shi ko
yana da ijazar karatu har zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Shina kaga kasashen da sun ka ci gaba ta bangaren ilimi na addini irin kasashen Saudiya da sauransu, za ga duk wanda za a ce gashi makaranti alqur'ani na ya san alqur'ani ya haddace qur'ani, to za ga ga malamin sa, shi ko ga malamin sa, shi ko ga malamin sa, shi ko ga malamin sa, har akai ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kaga wannan shike tabbara tabbata muna alqur'ani daga Allah yake. Ina fata an fahimta. To Allah ta'ala ya kara ganar da mu, saboda haka shina nan Allah ta'ala ya ce allama alquran, ko dai ya kasance Allah mai rahama ya sanar da wanda ya so alqurani, ko dai ya kasance ya sanar da malaika jibril, kaga yana daukar haka da Allah shi ya karantar da jibril aw muhammadan sallallahu alaihi wasallam ko annabi muhammadu, kenan lokacin da Allah ya karantar da jibril shi ko malaika jibril bi ya karantar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama, aw al insan ko mutun, kaga lokacin da Allah ya sanar da jibril ya sanar da annabi, shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanar da ni, ya sanar da mutane. Qaddama ta'ala ta'lim alquran, kun gana Allah ta'ala ya gabatar da sanar da alqur'ani lil insan, ga mutum ala khalqihi akan halittarsa, duniya halitta tana can gaba, Allah shi khalaqal insan. Kun ga Allah bai kawo halittar mutum a farko ba, sai ya kawo ni, ya fara gabatar da Allah shi ne ya sanar da dan adam alqur'ani, kafin Allah madaukakin sarki ya ce shi ya halicci mutum, sai ya gabatar da sanin alqur'ani kayan halittar mutum. Duk da kaga ai halittar mutum ita ce ta gabatu, shine annabi adam alaihi salam da zuriyarsa gaba ɗaya su ne an ka fara samarwa kayan alqur'ani ya zo a baya. To me wannan yake nuna mana? Wannan yana nuna mana muhimmancin sanin alqur'ani. Allah ya sanar da kai alqur'ani, kana iya karanta alqur'ani ka fahimci ma'anoninsa, wallahi duk duniya babu wata daraja da baiwa wadda Allah madaukakin sarki zai wa dan adam kamar Allah madaukakin sarki ya sanar da kai alqur'ani. Saboda haka mu yi kokari ko da yaushe yanzan muna iya karanta alqur'anin tilawata, muna iya karanta shi tilawarsa, mu ba shi ma'anoninsa na tajwidi, sa'annan mu yi kokari ko mu fahimci ma'anonin alqur'ani. Amma a ce kana musulmi dan musulmi gaba da baya, a ce baka iya bude bakinka ka karanta alqur'ani, to me ka zo yi a duniya? Ka yi bayani mina na ka toyi musuluncin ma kamar gadon sa kai, dan da babanka da kakanka da kakan kakanka duk musulmai ne, mahaifiyarka musulma, kakakka musulma, kakakkakka musulma, amma kuma a ce wai baka iya karanta alqur'ani, wannan sakaci ya kai sakaci, wannan lalaci ya kai lalaci ga wanda an musulmi a ce bai iya karanta qur'ani. Baka da wani uzuri wanda za ka ba Allah a ranar tashin kiyama. Ga ina Allah ya muna ni'ima, za ka yi suke duk mafi yawan masallatayyanmu an yi kokari an samar da waɗanda za su zauna ƴan kwanaki cikin sati, kwana uku, kwana huɗu, kwana biyar, a dinga karantar da kai alqur'ani kyauta, ba ce wai in ka taho ka nemi ma'anonin alqur'ani sai ka biya ba, ba ce duk harafi da za ka karanta ko sura da za ka iya ba sai ka biya, an ka ce ka taho gashi nan kyauta a karantar da kai. Amma kana san kana shirmen banza, kana hirar banza, kana ɓata lokacinka, ka zo karatun sallah fatiha ma baka iya ba, ko da haka ƙara sallah Allah bai karɓa ba, wallahi duk wanda bai iya karanta fatiha daidai wallahi Allah bai karɓa sallarsa. Baka da sallah, ka san aikin da an gaba gare ka, kana shirme. To bayan ka iya karanta shi kuma ka yi ƙoƙari ka san ma'anoninsa, ga ma'anoninsa na muna fa. Don mi abinda haka karanta ka san mi kake karanta? Ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, ka iya raɗau-raɗau amma baka san ma'ana ba. Ar-Rahmanir Rahim, ka karanta baka san ma'ana ba. Maliki yawmiddin, ka karanta baka san ma'ana ba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
ka karanta amma baka san ma'ana ba ihdinas siratal mustaqim kana karantawa ko wani yayi so dai amma baka san ma'anonin wannan ba to kaga ba yadda za a yi khushu'i da tsoron Allah ya shige ka lokacin da kake sallah amma ka karanta kuma ka san ma'ana saboda haka lokacin da ka zo kana sallah to waɗannan ma'anonin su ne kake hangowa kace alhamdulillahi rabbil alamin dukkanin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu arrahmanir rahim mai rahama mai jinkai maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kade muke bauta ya Allah gare ka kai muke neman taimako ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya صراط الذين أنعمت عليهم هيا وأن كاين إما غريسو غير المغضوب عليهم ولا الضالين با وأن كاين هشيل السوبا كوبا بات السوبا كيف سكشك بقرة ألف لام ميم أي وأن حرفة ألف لام ميم الله شيء صعب إن بيكي نفي لسو سكشك ذلك الكتاب وأن اللتافي لا ريب فيه باب شكا باب كوكنتو أتكنسا hudan lil muttaqina shiriya na ga masu jin tsoron Allah to kaga lokacin da ka iya karanta alqur'anin kuma ga ma'anonin sa to yaushe na zaka zo kana sallah kana tunanin shagonka yaushe na zaka dinga tunanin gonarka yaushe na zaka dinga tunanin fatinka da siyasarka komi kaga ka aje yanzu ka dawo wajen Allah madaukakin sarki kana karanta ga ma'anonin suna shiga cikin zuciyarka kaga wannan lokaci sallar za ta ƙara ma khushu'i da tsoron Allah lokacin da za ta ƙara sallar ko da kake fita waɗannan ma'anonin su ne kake hangowa su ne kake gani sai ya kasance ko da wata sallah ka tahowa kana cikin tuna Allah da tuna Allah ba magana ƙarya ba magana zalunci ba magana annamimanci to kaga shi na malam mai ahabare ce ma irin wanda sallah fa hadhihi salatul muttaqina ita asallan masu tsoron Allah shine ake kakkabar shedan ya la'abu bi qalbika ya dinga wasa da zuciyarka saboda ni ai baka san ma'anonin ba kana zuwa ka ce alhamdulillahi rabbil alamin kai baka san abin da alhamdulillahi rabbil alamin ba baka san ma'anar qul huwallahu ahad ba baka san ma'anar qul ya ayyuhal kafirun ba baka san ma'anar alhaqumut takasur ba baka san ma'anar alqari'atum alqari'a ba baka san ma'ana idza zulzilatil ardu zilzalaha baka san ma'ana wadduha wal layli idza sada baka san ma'ana wash-shamsi wadduha ba baka san ma'ana sabbih isma rabbikal a'la ba baka san ma'ana was-sama'i wat-tariq baka san ma'ana was-sama'i dhatil buruj baka san ma'ana amma yatasaalun to kaga wannan lokaci ko da haka ƙara sallah shi dan ya shagaltar da kai ka ɗebo nan ka kwaso can ka hada can ka to shike nan kuma ko da haka ƙarewa kana ƙara sallah sai ka tai ƙaryar da haka ka ci gaba annabimancin da haka ka ci gaba kaga sallah bata ƙara ma tsoron Allah ba saboda haka wallahi mu shiga tefe mu dawo makaranta mu dinga halartar majalisul ilm majlisi na karatu rayuwar nan da ka gani ta duniya shirme ba komai ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam yace law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uda ma saqa kafiran minha sarbata ma wallahi duniyar nan da duk abin da a ciki da matsayin duniya da duk waɗannan alatu kalkalin da haka gani a ciki da matsayin taurin Allah ya kai koda misalin tittiken sauro da Allah bai shayar da kahiri koda kwankwaɗawa ba saboda ba komai bace a wajen Allah sai kaga Allah ya ba kafuri wadata ya bashi duniya duk abin da yake bukata gashi yana kafurcin ya bashi to saboda haka mu shiga teke mu Allah ya zabe ka kana halartar makaranta rana kaza da rana kaza da rana kaza masallaci kaza an sa karatun alqur'ani mun samu alaran mu wanda ke karantar da mu mu iya karanta alqur'ani da tajwidin sa ka gode ma Allah ka dinga halarta kana zuwa rana kaza ga watan kaza wuri kaza da wuri kaza ansa alqur'ani ana karantawa ana fassara ma'anonin sa to kada ka yadda abakka ba ka kasance na gaba gaba domin shine amfanin duniya kai ga wanda an musulmi Allah ya sa mu fahimci wannan to kaga nan malai yake qaddama ta'ala ta'limal qur'an kun gana Allah ta'ala ya gabatar da sanar da alqur'ani lil insani ga mutum ala khalqihi akan halittarsa li anna ta'limahu kaga ni domin Allah ya sanar da dan adam alqur'ani akbaru ni'amillahi 'alal insan wallahi shine mafi girman ni'ima Allah ga mutum duk yadda haka ganin mutum da ni'ima in dai bai san alqur'ani ba wallahi babu ni'ima tare da shi shirmena hangama kai zai dinga yi gidan duniyar da wallahi baki ma ya bude magana sai an wace magana ma bai iya ba to wanda bai san tsarin zancen Allah madaukakin sarki ba ya za ai ya iya magana cikin mutane wallahi bai zai iya magana ba bi dalil qaulil kafirina malai ce saboda dalilin magana kafirai a ranar alkiyama malam kaburi zai ce ya laitani kuntu turaba ya ce kaitonsa da Allah ta'ala ya mai sai kasa saboda ya ga abin da ya faru a ranar tashi alkiyama dabbobi Allah madaukakin sarki baya an yi sakayya tsakanin dabba mai kaho da tattuni mara kaho Allah ya ce tarama bayan tarama su babu magana cewa a sa su huta sai Allah ya ce kuni turaban Allah ya ce ma dabbobi ku zama ƙasa to a wanda lokaci kafuri hankalinsa zai tashi sai ce ya Allah da ka mai san ƙasa saboda ya ga bala'i da musiba wanda aka gaba gare ka ina ba ta an gane fa akbar rahmaniyyati ta'ala saboda haka mafi girman rahma Allah madaukakin sarki fil hidayati a cikin shari'a to ta kasance liman hadahu bil qur'an ga duk wanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi yana fahimtar ma'anonin alqur'ani Allah ka ƙara fahimtar da mu ma'anonin alqur'ani Allah madaukakin sarki yace khalaqal insan Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicci mutum nan malai yace ai aljins shine jinsi na mutum eh an ka ce jinsi kowane duk wanda aka ce mutum to Allah shi ya halitta kaga annabi Adam ai shine babanmu na harko ko mutum ne Allah ya halitta to sai ka ce Adam wa zuriyati annabi Adam da zuriyarsa gaba dai Allah madaukakin sarki shi ya halitta su wallahi malam ba karaman ne'ima bace Allah ya sanar da kai alqur'ani yauza ga saboda rashin rabu babu musulunci sai kaga an ce ga mutum yayi karatu har ya kai korkesa kaga kolin karatu kenan amma bai san Allah ba sai ya dibe ka kai ga kanan sai ce ai babu wanda yayi ka wai yanayi shine ya samar da mutum babu wani mahalicci farfesa me kawo mai wannan rashin imani me kawo mai wannan rashin musulunci kaga dai ai an wahala banza a ce ka karatu har ka zama farfesa amma kuma wai halitta ga in ka jiba ga ta nan sai ka ce wai babu wanda yake wai ita ta samar da kan kaga a ce ga musulunci ga alqur'ani Allah yace khalaqal insana Allah shi ya halicci mutum to kaga kana da wannan aqida kana da wannan masaniya sai ka je kai karatu wannan karatu na zamani na boko haka kai matsayin farfesa in ma ka bi wannan line kaka yayi ga wasu arna arina na a karantar da ku a jami'a cewa yanayi shi ya samar da kansa kaga wannan ba zai rikitar da kai ba sai ka ce to wannan wani ilimi na wasu mutane arina na wata halitta Allah su sun ka zo da wannan bayani tunanan su na amma Allah da ya halicce su ya samar da su shi yake shi ya halicce mu akwai abin da zai rikitar da kai ba abin da zai rikitar da kai dan ni ka karanta alqur'ani ka san ma'anarsa khalaqal insana Allah shi ya halicci mutum shi ya halicci annabi Adam da zuriyarsa baki daya bayan haka kuma allamahu bayan kuma Allah shi ya sanar da mutum yadda zai yi bayani, yadda za ka yi furuci ka yi magana Allah shi ya sanar da kai. Ai abubuwa na guda biyu, kai da za ka magana da kai da za a magana da kai. Ka yi magana a gane, kuma a maisuwa ma kai ma ka gane. Wace haka Allah, wallahi da Allah ya ga dama wagga maganar da nake kawai sai in yi ta, ni kuke ji sauti kawai kuke ji amma ba ku iya gane ma'ana. In Allah ya ga dama wallahi haka zai. Yanzu ga shi ina magana, sai Allah ya fahimtar da ku abin da nake faɗa sai ku gane. Da a ce dabbobi na ga sunan kwakwance a wurin nan, duk bayanin nan da nake suna jin sauti amma ba su fahimtar ma'ana. Amma ga dai ina faɗi kuna ganewa. Da za a ba ku dama ɗaya kun ku yi tambaya, kuma da zan gane abin da kuke faɗa. Wai wannan Allah mahaliccin allamahul bayan, Allah shi ya sanar da ɗan adam ya yi furuci ya yi magana a gane, lokacin da za a yi magana shi ma shi gane. Nan malaki annuzuku, Allah shi ya sanar da ɗan adam furuci, allazi yatamayyazu bihi an sa'iril hayawan, wanda da shi ne mutum yake bambanta daga sauran dabbobi. Wakila aka ce arada bihi al insan al kalim, abinda ake nufi da wannan allamahul bayan ana nufi da mutunci kake, wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallama, shi ne annabi muhammadu. Allamahul bayan, Allah ya sanar da yi bayanin, ai bayanu ma kana, bayana abinda ya kasance, wa ma yakunu, da abinda yake kasancewa, anil awwalina wal akhirin, labarin na farko da na ƙarshe. Ai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam muka san tarihin annabi adam alaihi salam, ko ba haka ba? Muka san tarihin annabi nuhu alaihi salam, muka san tarihin annabi musa alaihi salam, muka san tarihin annabi isa alaihi salam. Kaga waɗannan ba mu yi zamani da su ba, al awwalina na farko ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ya sanar da shi cikin alqur'ani, muka san wannan. Sa'annan kuma da na ƙarshe abinda zai zo nan gaba, wa an yawmid dini, da ranar sakamako, wa bayanul ahkam, da bayanin hukunce-hukunce, min alhalali wal haram, ta ɓangaren abinda ya sha halal da haram, wal hudud, da haddodi, wal adab, da ladubba, al manziliya wal ijtima'iyya, hatta abinda ya sha matsaloli na gida, adab na cikin gida, ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muka sani. Haka ne idan ka fito anguwarku, shiyarku, garinku, jahanku, ƙasarku, abin da ya shahi alaƙa ta ƙasa da ƙasa, duk wannan mun san wannan sani ta hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kaga allamahul bayan, sai Allah ya ce ash-shamsu wal qamar, lokaci yayi da ba ana nuna lokaci yayi, insha Allah za mu tsaya akan wannan aya ta biyar, shine ash-shamsu wal qamaru bi husban. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda mun ka karanta daidai a cikin wannan sura mai albarka, daga wannan aya ta farko zuwa aya ta biyar. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ka ba mu lada abinda a ciki, abinda ya zo na abinda ya shahi kurakurai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ka yafe mini da na faɗa da ku da kuka saurara. Insha Allah za mu dakata a nan sai mu karanta Fatiha da salatu annabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi